rikici ne yake neman kunno kai a tsakanin majalisar dokoki da na zattarsuwa domin sun fara zargin juna da kin aiwatar da kasafin kuɗin bana watanni biyar bayan shugaban ƙasa ya gabatar da shi wa majalisar dokokin ƙasar. Shugaban ofishin kasafin kuɗi Ben Nwabueze shi ne ya sa hannu a wata takarda da aka raba wa manema labarai inda ya ƙaryata bayanan da majalisar ƙasa ta yi cewa hukumomi da ma'aikatun gwamnati ne ke jan ƙafa wajen ba da haɗin kai domin a kammala aiki a kan kasafin kuɗin. Mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske.
A lokacin da aka kawo kasafi inda misali ko an samu kashi 50 na ayyuka an yi sai ya kasance ɗan wata biyu uku an samu kila kashi 30 kuma an ƙara ko 20 ayyukan mutane za su iya ganewa cewa ga ayyukan gada aka yi. Kuma abu ɗaya ne kada mu manta, waɗanda suka kashe kuɗinsu suka ce suna neman waɗannan ayyuka an yi advertising sun zo suna neman a basu waɗannan kwangila sun gama kashe kuɗaɗensu tsakani da Allah aka zo aka rusa aka kawo sabo wanda bai da nasaba da abin da su suka nema sun yi hasara kenan. Ai ba yi adalci ba, kuma gwamnati ana yin aikin nan ne don jama'a kuma dole wajibi ne mu adalci. Kuma na san ko shi shugaban ƙasa ba zai so a keta haƙƙin jama'a ba.
A halin yanzu babu wanda zai ce ga lokacin da za a amince da kasafin kuɗin, to wai wace illa wannan jinkiri zai yi wa tattalin arzikin ƙasar ne? Tambaya kenan da na yi wa ƙwararre a harkokin tattalin arziki Malam Yusha'u Aliyu.
To kullum in ya zo haka yana da kyau su masu gabatarwa da wanda suke duba ƙudurin ya zama akwai fahimtar juna tsakaninsu, kuma wannan fahimtar juna shi ne zai kawo ci gaba. Amma idan ba a same shi ba, abin da tattalin arzikin zai fara shi ne zai shiga cikin wani ruɗani. Ruɗani shi ne a rasa sanin tabbas abin da shi kasafin kuɗin yake ciki, a kuma sanin rashin tabbas yiwuwan yin kasafin kuɗin a lokacin da ya kamata. Sannan kuma idan muka kalli siyasar Najeriya a kwana-kwanan nan aka yi zaɓen 2015 ga kuma zaɓen 2019 har an fitar da timetable tsarin yin zaɓen. To kin ga kenan idan ya zama an ci gaba da siyasa a kan haka, to me zai faru da kasafin kuɗi na 2019 wanda a wannan lokaci da ya kamata a gabatar da shi duk 'yan siyasa sun koma fagen neman ƙuri'u? To kin ga za a samu rashin fahimta tsakanin mutanen da ake mulka da su kuma waɗanda suke kasafin kuɗin.
Menene 'yan ƙasa ke cewa ne a game da kasafin kuɗin na bana?
Sunana Sale Bakoro Sabon Fegi daga Bamaturu jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Wannan sai ta sa muka ga kamar ko da ma sun ce akwai kurakure a cikin kasafin kuɗin, to ba jingirarwa ya kamata su yi ba, ya kamata su ci gaba da aiki sakamakon cewa abin da ya kai su kenan. Kuma kar su manta ba wai za su dinga yin aiki ne da ra'ayinsu ba, ya kamata su ne cewa talakawan Najeriya ne suka zaɓe su don su je su gudanar musu da abu mai kyau.
Sunana Imran Odana, wanda aka ce ni shugaban talakawa National Program na Arewa Development Association jihohin Arewa 19.
Tsakani da Allah an yi alƙawura ne a demokradantance, an ba a cika alƙawari ba, saboda duk mutumin da ka yi mu alƙawari komin girman shi komin ƙanƙantar yaro ai ko a gidanka ne ka duba in za ka hita ruci ba baka sayo mana biskit, ba baka sayo mana alewa, ba baka sayo mana cingam, kullum ka ce za ka sayo mashi. In aka wayi gari ya tambaya ɗaya biyu uku baka ba shi ba, sai ko daidai na cewa hukun baba in na ce ka sayo mana ba ka sayo ba. To alƙawuran da aka yi wa mutanen Najeriya bisa ga cewa idan Allah ya bada wannan gwamnatin za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza, to ina tabbatar miki a cikin kashi goma ba a yi kashi ɗaya ba.
Wannan takaddama ta sa majalisar dattawa baiwa hukumomin gwamnati wa'adin mako ɗaya ko su zo su kare kasafin kuɗinsu ko majalisar ta ɗauki mataki. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.